This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare da Babu Yakub Makeri. Ku saurari abokan aiki muka sake dawo muku a wannan shiri na daren ranar Lahadi. Kamar da aka saba da duk daren Lahadi, ana sauraron shirin Kallabi. A yau ma abin da muke dauke da shi kenan, amma fa bayan an sha labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga labaran duniya. Akalla mutane 12 sun mutu a wata zartarewar kasa da ta rutsa da wani gidan baki a wani yankin masu yawon bude ido a kudu maso gabashin China a yau Lahadi, sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya da ya jika yankin, a cewar kafar yada labaran kasar. Wani mai aikin raba kaya a wani wuri a China ya hadu da ajalinsa a jiya Asabar bayan da wata bishiya ta fado a kansa a Shanghai, sakamakon iska da ta tashi a lokacin hadarin, a cewar da Pepa, wani dandalin labarai ta yanar gizo. Waɗannan mace-mace su ne na farko a China da aka alakanta da mahaukaciyar guguwar Typhoon Gami, wadda ta rage ƙarfi zuwa hadarin tropical bayan da ta zuba a shekaran jiya Alhamis. Kafin isar ta China, guguwar ta zubar da ruwan sama mai ƙarfi a Philippines, inda ta kashe akalla mutane 34, kana ta kada zuwa tsibirin Taiwan, inda mutane da suka mutu ya ƙaru zuwa mutum 10, a cewar hukumomi da yammacin jiya Asabar. Dubban masu makoki sun halarci taron jana'izar wasu yara 12 da matasa da aka kashe a harin roka da aka kai wa yankin tuddan Golan da Isra'ila ta mamaye, yayin da Isra'ilan ta lashe takobin ɗaukar fansa a kan mayakan Hezbollah a Lebanon. Hezbollah ta musanta hannu a duk wani hari da aka kai a kan Majdal Shams, hari mafi muni da aka kai a yankin da Isra'ila ta mamaye tun harin da Hamas ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba da ya haifar da yaki a Gaza, wanda tuni ya yadu kuma ake fargaban bazuwarsa a cikin yankin baki ɗaya. Wani jirgin yakin Isra'ila ya kai hari a kudancin Lebanon a cikin dare, amma ana sa ran ganin martani mai tsauri daga Prime Minister Benjamin Netanyahu bayan ya dawo daga ziyara da yake ya Amurka da kuma taron majalisar tsaro da ake sa ran zai gudana da ƙarfe 4 na rana. A hali da ake ciki, iyalai sun taru a wurin jana'iza a ƙauyen Druze a Majdal Shams a tuddan Golan, yankin da Isra'ila ta kwace daga Siriya a yakin gabas da tsakiya a shekarar 1967 ta kuma mamaye, wani yunkurin da ƙasashe da dama suka kyamancewa da halaccinsa. Wasu jirage masu sarrafa kansu da ake zaton na sojojin Ukraine ne sun kai hari a wurin ajiyar man fetur a yankin Kursk na Rasha, a cewar jami'an Rasha na yankin a yau Lahadi, inda suka kafe wani hoton bidiyo ta yanar gizo da ya nuna gagaruman wutar da ta tashi da sanyin safiyar yau. Rumbunan ajiyar mai guda 3 ne suka kama da wuta sakamakon harin jirage mara matukan, in ji gwamnan yankin mai riko Alexei Smirnov yana faɗa a wani sakon Telegram. Ya ce an kashe wutar rumbu guda cikin gaggawa, amma ma'aikatan kwana-kwana suna kokarin kashe sauran biyu. Smirnov ya ce masu kashe gobara 82 ne suka yi aiki, da kuma injin kashe wuta 33 aka yi amfani da su. Kafar Telegram ta ƙasar Rasha da baza ke jagoranta, wadda ke da alaka da ma'aikatan tsaron Rasha, ta kafe hoton bidiyo ta yanar gizo da ke nuna abin da aka kwatanta da rumbunan mai da suke ci da wuta. Smirnov ya ce jirage mara matukan sun kuma lalata gine-ginen fararen hula da dama a yankin, kuma suka jikata mutum guda. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Lahadi, shugaban addinin Iran ya tabbatar da Masoud Pezeshkian shugaban ƙasa a hukumance, lamarin da zai ba ɗan siyasar mai sassaucin ra'ayi kuma likitan zuciya daman jan ragaban ƙasar, wadda takunkumin tattalin arziki a kan shirinta da nukuliya suka kassara ta. Abokin tabbatarwar Ayatollah Ali Khamenei ya gargaɗi Pezeshkian da ya ba da muhimmanci ga makwabta da ƙasashen Afirka da na Asiya da suka taimaka wa Iran a kan manufofin hulɗan ƙasashen waje na Tehran. Khamenei ya soki kasashen Turai da cewa suna nuna wa Iran munanan ɗabi'u ta hanyar ɗora takunkumi da haramta sayar da mai da kuma maganar da ake yi na zargin take haƙƙin bil'adama. Ya kuma yi Allah wadai da matakin da Isra'ila ta ɗauka a Gaza na kisan yara da mata da kuma mutane da ke kwance a asibiti waɗanda ya ce ba su harba ko harsashi ba a kan sojojin Isra'ila. A ƙarshe, shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya gargaɗi Amurka a yau Lahadi cewa idan Washington ta jibge makamai masu linzami masu cin dogon zango a Jamus, to Rasha za ta ajiye irin waɗannan makamai masu linzami da za su isa yammacin duniya. A ranar 10 ga watan Yuli ne Amurka ta ce za ta fara jibge makamai masu linzami da ke cin dogon zango a Jamus daga shekarar 2026 a wani shirye-shirye na tsawon lokaci da zai hada da samfurin SM-6 Tomahawk da kuma makami mai tsananin gudu na hypersonic. A wani jawabi da ya yi wa jiragen ruwa daga kasashen Rasha da China da Algeria da kuma India domin tunawa da ranar sojojin ruwan Rasha a tsohon babban birnin daular St. Petersburg, Putin ya gargadi Amurka da cewa tana fuskantar kasadar haddasa rikicin makami mai linzami irin na yakin cacar baki da wannan mataki da take ɗauka.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma za a iya samun matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Ha kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a boihausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe guda mu bayo alheri Grace Abduri ta gabatar mana da shirinmu na gaba.
Da Allah yake yin abinsa kai kana naka, Allah na nashi. To ina zaman-zama na cikin asibitin ma. Sai aka zo aka same ni aka ce to ana neman irinmu wanda muka sabon da gama makaranta ba wai an dade sosai ba, ana so akwai aikin da ya kamata ake nema kuma mata kuma yan arewa saboda aikin nan dama na taimakon yan arewa ne. To ko zan je in yi dai ko da kudin shekara daya ne kafin in kuma dawo wa asibiti. Nace to ba damuwa, bari mu je mu yi.
Kallabin shirin ta wannan makon, yan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin Kallabi. Shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Ƙungiyar lauyoyin mata ta ƙasa a Najeriya ta gudanar da babban taron ta na bana a jihar Kano, inda ta sake jan hankalin masu ruwa da tsaki game da batun kafawa da kuma aiwatar da dokar kare ƴancin ƙananan yara a dukkan jihohin tarayyar Najeriya. Za mu yi dubi a kan wannan batu. Yau kuma kallabinmu ta mako wata mace ce da bayan ta yi karatu ta kuma fara aikin likita. Daga baya kaddara ta sa ta rungumi wani aikin kula da lafiya al'umma ta wata hanya ta daban. Za ku ji ko wace ce da kuma irin gudunmuwar da take badawa ga ci gaban al'umma. Ku biyo mu domin ji ya fi sako. Kafin mu kai ga hiranmu da kallabinmu ta mako, bari mu faro takon da haska fitila kan batun dokar kare ƴancin ƙananan yara da Najeriya ta kafa a matsayin tarayya sama da shekaru 20 da suka shige. Amma har yanzu ba a ganin tasirinta a ƙasar, musamman a matakin jihohi, abin da ya ɗauki hankalin babban taron ƙungiyar lauyoyi mata ta ƙasa da aka gudanar a jihar Kano. A hirarta da shirin Kallabi mai masaukin baki barista Bilkisu Ibrahim Suleiman, ta bayyana abin da dokar ta kunsa da kuma tasirinta ko akasin haka.
Makalin da muka tattauna a wannan shine ya za a yi a samu sassaucin matsalar cin zarafi da rashin samun adalci, ne ko in ce access to justice, musamman yara da kuma mata. To wannan kuma muka yi la'akari da wannan child protection law da aka yi passing a Kano 2023 amma har yanzu tana nan a takarda ba wasu ƙwararren matakai da aka dauka na aiwatar da wannan jama'a ma da yawa har dan jarida ma ya rubutun bayan program din namu wai muna kokarin mu ga an sa hannu saboda rashin tsananin rashin sannin ma
kuma an riga an saka hannu
tun last year
aiwatar da shi wannan
gaskiya matakan gwamnati ne da ba to zan ce ne tunda da kuma yana hannun gwamnati policing gwamnati da kuma zartarwar ne bai samu yadda ya kamata ba na daya ni dai har yanzu ban ga kotun da aka fara cewa an kawo ƙarar wani uba saboda ko an kawo ƙarar wani saboda cin zarafin yaro ko kuma rashin aiwatar da wannan ita ai dokan
an
aikace za a ganta kuma aikacen nan a kotuna ko a yanke hukunci ko kuma za a ji dai haka cewa ga abubuwa da ke faruwa wanda aka yi safarin wannan dokar to amma mu har yanzu yara suna nan barkatai suna tarantali kan titi wanda wannan dokar ta hana rashin kulawa sauke nauyin iyaye akan yara yana nan sai ma ƙara tsorata ƙaruwa da yake yi amma babu yara da ba sa zuwa makaranta ga su nan burjik duk masu talla ga su nan duk wannan dokar ta yi maganin su ta yi dauki matakan da za a amma har yanzu ba mu ga abin da aka fara aiwatarwa a kai ba
to me kungiyar taku take yi domin ganin wannan doka an fara aiwatar da ita
shine na daya jan hankalin al'umma ta hanyar wayar da kan al'umma kan ma su san ma mecece dokar me wannan dokar ta kunsa wanda muka samu babban malami a jami'a Bayero wanda ya zo ya gabatar da takarda akan wannan associate professor Dr. Nuhu Idris ya faɗi duk abin da dokar ta kunsa da kuma matsalolin aiwatar da ita sannan kuma an yi tattauna masu ilimi da ke wurin da private legal practitioners har ta ita wannan CJ ita ma ta ba da nata bayanin akan abubuwan da take
kuma da cewa CJ din mace ce har yanzu wannan
to ai shi abinda nake so a mata uzuri kana so kai abu idan babu ma'aikata a wadace babu kuɗi nazartar da wannan abu ba zai yi duk yanda kake so kai duk yadda mace take so ta haihu ai sai
da ci ba sa da kaga cewa tayi ta samu wani tasgaro wani waje
tayi mana alƙawari kuma ta ce tana kokarin yin haka to mu la'akarin da ganin cewa in ka duba ma yawan ma'aikatan ko judges na Kano in ka duba su compared to population na Kano akwai matsala
sun yi karanci
to wannan ma zai zama wani abu da za a yi la'akari da shi to wanda muke jan hankalin gwamnati da dukkan masu matakan zartarwa su kowa ya sa abu ne ba na mutum ɗaya ba kowa da al'umma da malamai da duka saboda wannan doka sai da ta samu sahalewa malamai sannan aka sa mata hannu to amma har yanzu kowa ya shiru ya burza ita abubuwa sai da tozar da al'umma take yi
a takaice dokan zaki iya dan bayyana masu sauraro abin da wannan ya kunsa mai da yi idan an yi laifi kaza za a yi idan an ci zarafin yaro kaza a kan kaza ya kamata iyaye ma menene shi su ma akwai hukuncin da idan sun yi wa sarere da yaransu za a yi musu
a takaice farko dokan mata ma defining ma waye yaro saboda an muka duba yara a al'umman mu yanzu sun kasu kashi biyu according to wannan doka yaran da yake gantali kan titi shi dama can bai tashi a family fold ya tashi ga uwarsa ga ubansa ga onkulinsa ba sannan akwai wanda wato wanda irin ake haifan nan na kan titi wanda dama can haka suke akwai kuma yaran da an haife su cikin iyali cikin gata amma saboda wannan rashin sauke nauyin da iyaye suke yi ake samun su suke zama yan kan bola yan kan titi su fito tun safe su ta yawo garariya za su yi su samo wa kansu mafita wasu har ma irin gantalin nan shi suke kai wa iyayensu fasici to irin wa'annan yaran dokar ta la'akari da su wanda lalle an nemi cewa a tattaunawar namu gwamnati ta dau matakai na tsarkake kan titunan mu farko sai an dau wani babban matsayi na kwashe yaran da suke garari kan titi wasu ba 'yan gari bane a maida su garuruwansu waɗanda suke da iyaye a ja a nemo iyayen a jimi dalilin da yaran suke gantali kan titi. Rashin sana'a ne, rashin wane ne, duk gwamnati ta fito da hala a haɗa kai da masu kuɗi da masu mulki da 'yan majalisu, duka matsala ce da take damun al'umma. Saboda yaran nan su ne suke zama nan da nan ake jansu, ake shiga mugayen haluka nan na 'yan daba, 'yan sace-sace, duk al'umma take shiga cikin garin. So tunda wannan matsalan ta tashi, ba za ta ware cewa wanda mai kuɗi wa, ya kamata a ce kowa ya sa hannu, ya bada gudunmawarsa, da masarautu ne, da malamai ne, ya za a yi maganin wannan matsala. Na biyu, ta ma hana cewa idan mutum ba zai haifi ɗa ba sai ya tanadi yadda zai kula da yaron nan. Sannan kuma ta bata yadda a ga yaro yana gantali, saboda ai yaro ba zai ka kan shi duniya ba sai da iyaye. To wannan iyayen nasa sai in aka ga yaro yana gantali sun yi laifi, sai an janye nemo su waye wannan iyayen a zo a hukunta su. Saboda
idan aka samu irin waɗannan su iyayen, wani irin hukunci ne zai hau kansu? Na ɗaya kenan. Sannan kuma a bayan an ji kin yi batun cewa a cikin dokar da ta bayyana cewa idan ba kai shirin renon yaro ba kar ma ka haife shi, abu ne mai yiwuwa a wannan al'ummar tamu?
Idan aka ba da haɗin kai za a iya samun haka. Matsalar ita doka ne, in ta zo ba wai kotu ce kawai za ta iya aiwatar da ita ba, mu kanmu mutanen sai mun yadda mun karɓe ta. A ba da haɗin kai da manyan masu faɗa a ja unguwa, da masu unguwanni, da duka wanda ke da ruwa da tsaki, sai an ja hankalin jama'a cewa wannan fa matsalar in ta zo fa kamar ruwan teku ne, kamar mutum yana kogi, wannan yana jirgin ruwa, in ya kule fa kowa ne zai lime. To haka fa miki zai nitse, to haka fa miki a cikin wannan matsalar kowa yana buƙatar ya bada gudunmawarsa. Kuma mu a ƙungiyoyi na masu taimaka al'umma, domin musamman mu ƙungiyarmu harkar mata da yara shi ne a gabanmu, ya za a samu walwala da kwanciyar hankali da zaman lafiya cikin aminci a cikin al'umma. Muna ta ƙoƙarin jan hankalin duk 'yan NGOs, mu haɗu mu haɗa kanmu guda. Waccan shekarar mun yi tarurruka ya kai wajen guda 5 akan ya za a yi mu na mafita za mu fi samu, ya za a yi idan matsala ta samu da ɗan sanda, da malami, da masu mulki, da mu kanmu mu haɗa kai a dumfafi wannan matsalar, domin ya zama kowa ya nuna damuwarsa a samu mafita. To amma har yanzu abin sai ka ga sai a zauna a tattauna, amma an zo aiwatar da abin sai ka ga babu wannan kyakkyawar sineji.
To kafin mu jingina wannan batu, Barista Bilkisu za ta ƙara haske kan matakan da gwamnatin jihar Kano, wadda ta kafa dokar shekara guda da ta wuce ta fara ɗauka, da kuma irin hukumcin da dokar ta tanada ga waɗanda ke keta ta. Kuka ji a gabatarwa yau kallabin mu ta mako, wata mace ce da bayan ta yi karatu ta kuma fara aikin likita, daga baya kaddara ta sa ta rungumi wani aiki na daban na kula da al'umma. Waka aka ce a baki mai ita tafi daɗi, ga kallabin mu ta mako.
Sunana Dr. Amina Aminu Ɗorayi, ni haifafiyar Kano ce,
Babana dan Kano ne Professor Aminu Dorayi, mama na kuma Hajiya Maryam Dorayi. Ni ce yar fari a gidanmu. Mama mu ta haife mu tara. So amma mu biyu mata mu ne na farko, kuma ni ce farko sai kuma sauran maza ne. To alhamdulillah. Sannan kuma nayi karatun primary a Zaria, da yake babanmu ya koma Zaria a lokacin yana lecturing ko koyarwa a Jami'ar Ahmadu Bello. To sai muka koma can anan nayi primary dina, da yake yana son dai a koma gida, sai muka koma Kano kenan nayi secondary school, St. Louis Secondary School a Kano. Daga nan kuma nazo Jami'ar Ahmadu Bello na karanta shi wato medicine kenan. Kiwon lafiya, medicine and surgery na gama na karanta, kuma daga nan kuma na samu na yi karin ilimi a Jami'ar Liverpool, wato da yake Ingila kenan. Na kara da karanta kaman dai masters kenan, karin ilimi akan kiwon lafiya dai na jama'a, wato public health kenan. To ina da aure shekara kusan 23 kenan, sannan yara na uku. To kuma ni yanzu dai zan ce ina wannan aikin public health, wato shi lafiyan jama'a kenan, na kusa kaman shekara 20 ina wannan aikin. So a yanzu dai yanda kike samu na yanzu dai ni ce kaman dai zan ce jagora kenan, ko leader ne, mu ana kiran shi country director na Pathfinder. Ita kuma Pathfinder kungiya ce dai mai zaman kanta. To dai bar a takaice dai shine dai tarihi na.
To kafin ki zo Pathfinder, kin yi aiki a wasu wurare?
A kwarai nayi, wato farkon aiki da muka da na gama makaranta nayi aiki a babban asibitin nan Abuja kenan, National Hospital. So a lokacin ban ma taba sanin cewa zan bar asibiti ba, saboda na ji dadin aiki kuma a fannin mata, wato gynecology obstetrics, nan ne aiki na duka. To amma yanda Allah yake yin abin sa kai kana naka, Allah na nashi. To ina zaman zama na cikin asibitin ma, sai aka zo aka same ni aka ce to ana neman irin mu, wanda muka sabon dai gama makaranta ba wai an dade sosai ba, ana so akwai aikin da ya kamata ake nema, kuma mata kuma yan arewa, saboda aikin nan dama na taimakon yan arewa ne. To ko zan je in yi dai koda ko dan shekara daya ne kafin in kuma dawowa asibiti. Nace to ba damuwa, bari mu je mu yi. To amma da na shiga, sunan ci kungiyar waccan sunan ta IPAS. So na yi aiki a IPAS kaman da wasa, amma har na kai shekara 5 ina aikin nan. To a lokacin ne sai na san cewa kai gaskiya ina ganin bari dai in hakura da asibiti, in kawai dai sa kai a cikin aikin kula da lafiyan jama'a, wato public health kenan. Shine na samu ne wannan masters din, sannan kuma nake ta karin ilimi da yake san abin da ko a yaushe dai dole kana ta kara, duk abin da ka gani da baka gane ba sai ka dan kara ilimi, ko na sati biyu ko sati uku ko wata daya. Har ma na je neman ilimin ya kai ni wannan babbar jami'ar Harvard University kenan, na je nayi sati uku dan koyon yanda
jami'ar a Ingila take ita ma,
a America take Harvard University, wato babbar jami'a ce a duniya gaba daya ana kallon kaman ita ce na daya ko biyu a dai jami'o haka nan. To a kiwon lafiya ma ana ji da ita. Naga cewa abinda nake so in koyo, wato ci gaban da ya gyaran asibiti, zance quality improvement, wato yadda asibitoci za su dinga aikin kullun suna duba abinda bai yiwu ba su dan gyara, a tabbatar cewa yayi daidai, sannan daidai ci gaba dai na asibitoci. To shine na je ne wannan shi ma a can a Boston kenan, a America, shine Harvard University. So alhamdulillah dai duk abinda na gani dai ina so in ƙara koyon ilimi, sai in dan ƙara shiga in ƙara yi, ko a computer haka, wato online, ko kuma mutum ya je dan ƙara dai. To daga nan kuma shi ma sai na koma wani kuma dai, to shi IPAS din dama na yan America ne. To aikin da suke yi yawanci dai hakan mata ne da yara, ko ƴan mata haka, inda za a kula da lafiyarsu, da su ma za su san meye amfanin ma lafiya, da amfanin zuwa asibiti, da koyarwa masu ma'aikatan asibiti, don aiki na sosai. Ni trainer ce, wato irin muna koyar da ma'aikatan asibiti wani sabon zance fanni in ya shigo, sai mu zo mu koya musu, mu ce to gashi nan mu je mu koya. Sai in je har wata kwanaki na je Kenya, ma a lokacin wajen wata ɗaya muka yi muna koya, saboda mu zo mu koyar da anan Najeriya. To daga nan kuma sai bayan shekara 5 anan sai na koma shi ma wani kuma shi ma kungiyar ce ta America, sunanta Abd Associates. Kuma wannan aikin dama yana ya kunshi zagaye Najeriya gabaki daya. So a haka ma ina faɗa wa mutane cewa gaskiya ina ga a wannan jihohin mu nan 36 ina ga akwai ban wanda ban je ba gaskiya ba su hudu ba duk na zagaya sosai kuma kauye ma muke bi sosai a duk yawancin aikin nan to shi a wannan apt associates din nan shine ne aiki da wata project da ake cewa partnership for transforming health systems wato irin dai taruwa na taimakawa fannin you know lafiya dai na state so shi ma anan ne ma duk da fani yar Kano ce amma a kan wannan aikin na je duka local government 44 na Kano na zagaye shi gabaki daya a cikin shekara uku haka kowanne kwata sai mu fita mu je duka so ba abinda mun ga ikon Allah na kuka ka gani na dariya ka gani na tausayi ka gani aikin dai alhamdulillahi to bayan ina ga nayi kusan shekara kusan tara ma a wannan aikin shi ma anan dai wannan apt associates din kafin na dawo nan Pathfinder yanzu a Pathfinder shekara na kusa biyar dai kenan nazo a 2020 farkon 2020 yanzu wajen shekara hudu da rabi kenan ina jagorancin wannan shi kungiya na Pathfinder
to ganin cewa ke yar arewa ce kuma kin san da can ana ta yawan surutai ƴaƴa mata ba sa zuwa karatu wani kalubale kika fuskanta a lokacin da kike wa'annan ayyukan
yato gaskiya wannan tambayan take tana da muhimmanci sosai saboda mutane da yawa na tambaya su ce ke ga kike a arewa ƴar Kano ma kuwa amma ke ga ki a wannan matsayi to akwai kalubale gaskiya magana shine a lokacin da nake primary da secondary ban san cewa akwai matsala ba ban san cewa ma ana ganin fifita namiji ba ko akan mace ko haka dan su gaskiya a gida mahaifin mu bai nuna mana bambanci ba yana nuna kaman duk mutum ko mace ko namiji dole ne ka nemi naka ba wanda zai zo ya dinga roko ko saboda bai da shi kuma wai dan kai ko ke mace ce ba dalili bane a ce kin zama kaman nauyi kin dora ma mutane nauyi kuma baka san gobe ba baka san me zai faru ba ko aure kai baka san me zai faru ko da mijinka ba ko da duniya ma gabaki daya gashi wannan yanayin ma da ake ciki yanzu na rashi a Najeriya ai yawanci mata in ba su tashi ba gaskiya akwai matsala to a cikin kalubalen kin ga kaman ko da muke makaranta ko mazan da suke ajin mu sai su dinga kallon mata kamar ah wannan mata wannan yarinya ita kila ga wani dan kwali yar Bahaushiya mai ta sani to farko shine ma idan ka yadda zaka yi shigan an arewa ana ganin kai baka san abin da kake ba ga ki mace ga yar arewa ga kuma ki musulma to me ma kike a wurin nan tukuna to alhamdulillah sai suka ga cewa idan aka yi ko jaraba ko wani abu sai ka zo a cikin ƴan sama-sama to daga baya ne kuma gaskiya magana irin wannan yana koyawa mutane abu sosai saboda kin ga kamar a ABU kwai mutane suke zuwa daga dukkan fannin Najeriya so wasu basu taba saduwa da yan arewa bare mata kuma yanda suke jin labarai cewa mu arewa ba abin da muka sani ba mai mun cika san jiki da sauransu so sai su ma abin ya taimaka musu suka koya suka ga cewa ashe ba haka bane ba kuma alhamdulillah har na gama makaranta ko sau daya ban taba alhamdulillah sosai ban taba zance ko failing ba ko in ace na ban zo na ci wani jarabawa ba gabaki daya ban taba yi ba a cikin duk shekarun da muka yi karatun asibitin nan da muka yi
to an kuwa doctor ko na aka tsaya an cire wa mata kitse a wuta ba iyaka take nan ba idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za ku ji ayyukan da doctor Amina ke yi tsakanin al'umma a yau dai nan za mu dasa aya a shirin na wannan makon sai kuma mako na gaba mu dora inda muka tsaya hirarrakin namu uwar gida ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma jan hankalin al'umma kan kalubale da matan ke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga kallabin mu ta mako Dr. Amina Aminu Dorayi, babbar jami'a a kungiyar Pathfinder, da bakuwar mu ta mako Barista Bilkisu Ibrahim Suleiman. Da kuma wakilanmu Baraka Bashir a Kano Dabo da Madina Dauda a birnin tarayya Abuja da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Madalla to ma sauraro da kuma aka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya. Sai a kasance da mu da karfe 6 na safen gobe Litinin inda za mu dawo muku da wani sabon shirin har ma da shirin ciki da gaskiya yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni kawo shirye-shiryen na yau da Fiona Wamai da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni Muhammad Hafiz Baballe, sai cewa mu kwana lafiya.